sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 5 ga watan Afrilu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafadar su, ga Mahmud da kanin labarai.
A yau Talata, kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama don tattauna kisan da ake yi wa fararen hula a Ukraine. Kasar Australia ta hanzarta shirinta na sayan makamai masu linzami da ke cin dogon zango, za ku ji dalili. A nan Amurka kuwa, mai shari'a Ketanji Brown Jackson na ci gaba da jin kanshin zama alkali a kotun kolin kasar, yayin da wani kwamitin majalisar dattawa ya mika sunanta ga zoren majalisar, inda za a kada kuri'a kan batun nan gaba a wannan makon.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin, har ila yau za ku ci cewa sa'o'i 24 da shugaban 'yan sandan Najeriya ya gudanar da wani sintirin nuna karfi akan hanyar Abuja zuwa Kaduna don razana 'yan ta'adda. 'Yan bindiga sun kai hari garin Jere, inda suka yi awon gaba da wasu mutane. Har ila yau a Najeriya, kungiyar Jama'atul Nasrul Islam ta yi kakausar suka akan kasawar gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wajen samar da tsaro a kasar. Sannan kuma, yayin da Najeriya ke ci gaba da gudanar da shirye-shiryen zaben shekarar 2023 mai zuwa, wani abun jan hankali a jerin masu tsayawa takara shine yadda ake samun ƙarin mata da ke fitowa domin a dama da su. Muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar, da kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu saurare kika aika mana ta hanyar email. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum. A yau Talata, kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama don tattauna kisan da ake yi wa fararen hula a Ukraine. Taron kwamitin zai gudana ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya kamata shugaban Rasha Vladimir Putin ya fuskanci tuhuma kan aikata laifukan yaƙi. Shugaba Biden kenan yake cewa abin da ke faruwa a Bucha abin tashin hankali ne, kuma kowa ya gani. Yayin zaman ana sa ran babban sakataren Majalisar Dinkin Duniyar Antonio Guterres da shugaban hukumar gudanar da ayyukan jin kai Martin Griffiths za su yi jawabi. Kazalika shi ma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai yi nasa jawabin. A wannan watan Birtaniya ce ke rike da shugabancin kwamitin sulhun wanda ake karba-karba, kuma jakadar kasar a kwamitin Barbara Woodward ta faɗa wa manema labarai cewa batun kisan fararen hula yayin mamayar da Rasha take yi wa Ukraine shine zai fi daukan hankali a taron. A jiya Litinin, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce ya tattauna wannan batu da Guterres ciki har da abin da ya faru a Bucha, wani birni da ke wajen babban birnin kasar, inda ake zargin dakarun Rasha sun aikata munanan ayyuka a kwanan nan. Ita dai Rasha ta nesanta kanta da kisan fararen hular, inda ta zargi wakilan Ukraine da kasashen yammaci da shirya wannan makarkashiya. Kasar Australia ta hanzarta shirinta na sayan makamai masu linzami da ke cin dogon zango shekaru da dama gabanin yadda ta tsara sayansu. Ɗaukan matakin a cewar hukumomin kasar ya faru ne saboda barazanar Rasha da China da ke ci gaba da karuwa. Ministan tsaron kasar Peter Dutton a yau Talata ya ce waɗannan makamai da za a siya, waɗanda suka haɗa da jiragen sama da na ruwa na yaƙi, za su ci dala Amurka biliyan 2.6. yana mai cewa hakan mataki ne da zai sa a san cewa Australia ba kan wallasa ba ce. Wannan yunkuri na sayan makamai da Australian ta yi har ila yau na zuwa ne bayan wata yarjejeniyar tsaro da tsibirin Solomon Island ya kulla da China. Ita dai China ta musanta zargin da ake mata na cewa tana kokarin kafa sansanin sojinta a tsibirin, tana mai cewa wasu ne kawai suke so su tada hankulan jama'a. Mai shari'a Ketanji Brown Jackson na ci gaba da jin kanshin zama alkali a kotun kolin Amurka, yayin da wani kwamitin majalisar dattawa ya mika sunanta ga zoren majalisar, inda za a kada kuri'a kan batun nan gaba a wannan makon. Ketanji, wacce shugaba Joe Biden ya zaba don zama mai shari'a a kotun kolin, ta samu goyon bayan wasu ƙarin mutum biyu daga bangaren 'yan Republican a ranar Litinin, bayan da Senator Lisa Murkowski da Mitt Romney suka bayyana cewa ita za su zaba. Kazalika Senator Susan Collins, wacce ita ma 'yan Republican ce, ta ce ita ma Jackson za ta zaba. Kuri'un waɗannan sanatoci haɗe da na 'yan Democrat 48 da kuma na wasu sanatoci biyu da ke cin gashin kansu a majalisar dattawan sun isa su ba Jackson adadin kuri'un da take bukata na zama alƙaliya mace baƙar fata ta farko wacce za ta yi shari'a a kotun kolin Amurka. Gabanin kada wannan kuri'ar tuni sanatoci 'yan Democrat suka yaba da irin kwarewa da Jackson take da shi a fannin shari'a inda suka kwatanta ta a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka fi cancanta ta zama alƙaliya a jerin mutanen da ake zaɓa don zama masu shari'a a kotun kolin Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Mahmud zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahoton da muke tafa da su. Sa'o'i 24 da shugaban 'yan sandan Najeriya ya gudanar da wani sintirin nuna ƙarfin a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna don razana 'yan ta'adda. 'Yan bindiga sun afkawa garin Jere inda suka yi awon gaba da wasu mutane. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Biyo bayan ƙara taɓarɓarewar tsaro a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna, shugaban 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba da kansa ya jagoranci wani sintirin tabbatar da tsaro akan wannan hanya. A irin abin nan da 'yan magana kan ce tona tsakuwa ne don a bai wa aya tsoro. To sai dai kuma, awa 24 bayan wannan sintirin na shugaban 'yan sandan Najeriya, 'yan bindiga daɗin sun aukawa garin Jere da ke dab da Abuja, inda rahotanni ke cewar an sace sama da mutum 14 ciki har da mata da ƙananan yara. Waɗannan 'yan bindiga daɗi dai da ke sanye da kayan sojoji ɗauke da manyan bindigogi sun shiga gida-gida suna rura mutane kamar wake kuma hankali kwance. Bashir Isa Jere wani mazaunin garin ne da abin ya faru akan idansa ga kuma ƙarin bayanin da ya min.
Muna zaune kamar ƙarfe mintoci kaɗan zuwa 11 na dare. Mutane ma ba a shiga bacci ba, ana ta zirga-zirga ka san lokacin watan azumi. Sai muka ga yara na gudu. Ai barayi sai sun shiga unguwa kaza-kaza. Kamar wasa kawai sai abin ya zo ya zama daga. Sun shiga ne silently suka samu wani ɗan ƙaramin yaro suka riƙe mai hannu. Ai kai ya kai su babban masallaci gidan sarki. To ina ji akwai wanda ya ba su labari ne. Suna da target sai suka samu wrong information and wrong direction. Ko da suka tada wannan masallaci inda suka dauki wannan mutanen suna shigowa suka tada wannan masallacin sai ana ina mai wannan gidan aka ce alaji ne suka bai ma daga ya kulle gida ba suka shiga ciki suka dauke shi da mata suka fito waje. To cikin wanda suka gudo ne muke jin labari ana cewa yana cewa ai ba shine sarki ba shine
kaman suna neman sarkin Jere ne kenan
suna neman gidan sarki wai gida mai masallaci babban masallaci na gidan sarki saka sai yara suke cewa ai ba nan ne gidan sarki ba gidan sarki na wurin ga dan inda suka tsaya akwai masallaci ne cewa go cikin gambaji babban masallacin akwai gida sai suka zaga shi mutumin da suka dubi Alhaji Usman
yanzu
da shi da matarsa suke gaba suka shiga wani gida ma shi ma suka dube shi da iyalin sun ka tafi da shi har akwai mata masu daukan masu ibon ruwa a tuka-tuka cikin dare nan ma suke gaba da wasu mutane da almajirai
gaba ɗaya kawai mutum nawa ka ɗiba a garin
sun ɗibi mutane wajen 13.
Da na nemi ƙarin bayani daga mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna Muhammad Jalinge ya ce zai bincika kuma zai neme ni daga baya kawo lokacin haɗa wannan rahoto bai tuntuɓe ni ba. Duba da wannan satar mutane na zuwa ne awoyi 24 kacal da babban sufetin 'yan sandan Najeriya ya ziyarci wannan yanki a wani sintiri irin na nuna ƙarfi aka yi wannan aika-aika. To ko me hakan ke nufi ga sha'anin tsaro? Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja.
Cin zarafi ne a wurin IG in ma sun san wai su da IG suke magana. Ba su yadda yanzu da ƙarfin gwamnati ba don wannan zuwa da IG ya yi bai wuce barazanar akan cewa ya tattaro 'yan sanda kai ba iyaka ya zo wurin ya tsaya ya yi awa biyu yana bayani ya koma da duk 'yan sandansa da ya taho da su ya bar mutanen da suke wurin a yanda ya same su yanda a kowane lokaci ɗan ta'adda zai iya zuwa ya ɗauki bukata a kansu. To su kuma sun nuna mutane har yanzu su ne da dama akan hanya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, ana tare ne kai tsaye da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban Peru Pedro Castillo ya saka dokar hana fita a Lima babban birnin kasar a wani mataki na dakile zanga-zangar da mutane ke yi saboda tashin farashin man fetur a kasar. Shugaba Castillo ya sanar da dokar hana fita ce a wani jawabi da ya yi ta talabijin a daren ranar Litinin inda ya ce dokar za ta fara aiki daga 2 dare zuwa 12 saura minti 1 na yau Talata a gogon yankin. Sanar da dokar hana fitan na zuwa ne sawa'i bayan da jami'ai a Lima suka bada umarnin a rufe makarantu a rana ta 2 a jere saboda zanga-zangar da masu ayyukan sufuri suke yi. Hukumomin sun ce ma'aikata sun rufe manyan hanyoyi a ranar Litinin a yankunan kasar 12 ciki har da wasu yankunan babban birnin kasar, lamarin da ya sa dabban mutane suka kasa zuwa wurin aiki. Zanga-zangar da aka yi a yankunan Andes a makon da ya gabata ta haifar da arangama da 'yan sanda, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum 4 ciki har da yaro karami. A yau Talata, 'yan sanda a kasar Hungary sun ce wani jirgin kasa ya kauce daga kan turakunsa bayan da ya doki wata mota kira pickup a kudancin kasar, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum 5 yayin da wasu mutum 10 suka jikkata. Jami'an tsaro sun ce motar pickup din ce ta hau kan layin dogon a lokacin da jirgin zai wuce, sanadiyar kenan da ya yi awon gaba da ita. Lamarin ya faru ne a garin da ake kira Minzen da misalin karfe 7 na safe yau Talata. Hukumar sufurin jirgin kasa a kasar ta Hungary ta ce dukkan mutum 5 da suka mutu mutanen da ke cikin motar ne. Ta kara da cewa mutum 22 ne suke cikin jirgin a lokacin da hadarin ya auku, kuma mutum 2 a cikin jirgin sun ji munanan raunuka. Kana wasu mutum 8 sun samu buguwa.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Nigeria, kungiyar Jama'atul Nasrul Islam ta kakkausa suka akan kasawar gwamnatin shugaban Nigeria Muhammadu Buhari wajen samar da tsaro a kasar, amma ta karyata cewa da ake wai ta ce baya da hujjar ci gaba kasancewa mai mulkin kasar kamar yadda za a ji a wata hira da wakilinmu Umar Faruk Musa yayi da babban sakataren kungiyar ta JNI Malam Khalid Aliyu, inda yake cewa
sabanin abun da rahotanni suka rawaito, babban sakatare na kungiyar Jama'atul Nasr Islam wato Khalid Aliyu ya bayyana cewa su ba su ce shugaban kasa ya sauka daga mukaminsa ko kuma ya kasa daga ci gaba da gudanar da aikin sa na shugaban kasa ba, ko kuma bai da hurumi ko karfi ko iko na ci gaba da aiki a Najeriya ganin irin matsalar tsaro da take ci gaba da tabarbarewa a karkashin mulkin sa. Don haka na nemi ya mun karin haske dangane da abun da sanarwar da shi a matsayin sa na babban sakatare na wannan kungiyar Irab ta bawa hannu, inda yake cewa
bayan ya kunshi rashin jin daɗi da raɗaɗin da wato yanayin taɓarɓarewar ƙasa ya kai wannan marhala a ƙasarmu ta wato Najeriya, da kuma kokawa akan cewa dole a tashi a san yadda za a yi a daƙile wannan barazana ɗan gudun abin da kaje biyo baya ko ta ko ina yanzu abubuwan sun zamanto ba su daɗi, in ma zub da jini ne, in ma sace-sacen mutane ne, in kuma wasu ayyuka ne na tashina da tashin wato hankali. Wannan shi ne abin da wannan sanarwa ta kunsa.
Saboda haka me kuke fatar ku ga ya faru a gwamnatance, kuma kafin yanzu ku yi ɗauki waɗansu matakai na ƙoƙarin jawo hankalin hukuma domin a yi abin da ya kamata?
To abin da dai yake fatanmu shi ne ita dai gwamnati ta tashi, wannan wajibi ita Allah ya ɗorawa. Tsaro ba wani mutumin da wato zai iya zuwa ya ce ya tunkari harkar tsaro, sai ita gwamnati da yake dama wannan wajibinta ne kuma aikinta, ko da yake tana ƙoƙarinta matuƙar iyawa. To amma dai akwai buƙatar ta ƙara himma matuƙar wato yadda za ta yi har sai an tabbatar da in Allah da tsaro ya dawo al'umma da sun zauna lafiya, sun tafi harkokinsu, sun yi tafiye-tafiyensu ba cikin tartar ba ko cikin halin barazana ba.
Wasu suna fassara wannan bayanin naku kamar yin tir da Allah wa dare da gwamnati da kuma cewar kamar ta kasa, wasu na ma cewa kunce shugaba Buhari bai kamata ya ci gaba da kasancewa shugaban kasa ba ganin irin wannan kasawar da ya yi wa rike amanar da makundin tsarin mulkin Najeriya ya tsara masa.
A babu wannan bayani kamar haka. Faɗi muka yi cewa wato gamammiyar magana duk gwamnati ko ina take a duniya in ta gagara kawo harkar tsaro to kasancewar ta a matsayin gwamnati akwai damuwa. Wannan shi ne abin da aka faɗa. Babu wani wanda ya kira sunan shugaban ƙasa ya ce shi bai kamata, wanda yake so ya jefi shugaban ƙasa to sai ya jefe shi da bakinsa ya ce shi ya tashi ya tafi. Wannan kuma fassararsa kenan. In abin da yake so kenan, shi ma sai ya je ya rubuta irin nashi, amma mu ba abin da muka rubuta ba kenan.
To amma dai kamar Najeriya ko akalla gwamnatin Buhari ta fado bisa ga irin wannan tsokaci ko fasara da kuka yi cewa an dai kasa samu da wannan tsaron tunda kusan shekara 7 kenan abun ma wasu na ganin ƙara tabarbarewa yake yi ba nasara ake samu musamman arewa maso yamma.
To yanzu in kace shikenan ya tashi ya tafi to shikenan sai kasar ta zaman to babu shugaba kenan a wani rikicin ne kuma zai sake dawa to dan haka ba wannan bayanin akai ba kasan mai rubutu daban ko mai fasara daban dama kuma an ce menene nazarin gwanin kokuwa abinda ba a gano bai ce ya gano kuma abinda faɗa ba a ce an faɗa fatan mu Allah ya dawo mana da lafiya da zaman lafiya kasar mu kuma gwamnati ta tashi ta ƙara himma muna mata fatan alkhairi da addu'a Allah ya ba ta nasara.
A waje daya na tuntubi Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji irin martanin da zai maida dangane da wannan jawabai na jama'atun nasarar Islam amma ya bayyana cewar sai sun gudanar bincike su tabbatar da cewar ga abin da kungiyar ta ce domin kada su yi bayani akan kuskure. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. A yayin da Najeriya ke ci gaba da gudanar da shirye-shiryen zaben shekarar 2023 mai zuwa, wani abin jan hankali a masu tsayawa takara shine ta yadda ake samun ƙarin mata da ke fitowa a domin a dama da su. Tambayar a nan ita ce, shin waɗannan matan sun shirya kai Najeriya ta damin tsira? Daga Abuja ga rahoto da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Kwararriya a fannin bada shawarwari ta ƙasa da ƙasa tana shugabar wata ƙungiya mai suna INCRES da ke rajin kare haƙƙi da lafiyar mata da matasa daga jihar Neja, Dorothy Nuhu Akinova na daga cikin matan da suka bayyana aniyarsu ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zaben shekarar 2023 da ke tafe ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP mai halamar doki. Duk da tarin matsalolin da Najeriya ke ciki, Dorothy ta bayyana cewa za ta iya kawo canji a ƙasar tunda maza sun gaza a fagen siyasa.
Da aka soma demokradiyya maza ne ke samu shugabancin kasa ba taba samu mace da shugabanci ba ko mataimakin shugaban kasa ba. To yanzu ya kamata a canza tafiyan don a samu canji don in mun ka ci gaba da yi yanda mun saba ya nuna kenan watan ba mu san canji don maza sun yi ta yi shekara nawa yanzu to mu mata a ba mu mujara ba a gani mu nuna muku abin da muke da shi a zuciyarmu zuciyarmu na uwa zuciyarmu na kula da jama'a zuciyarmu na tausayi.
To duba da tarin matsaloli da Najeriya ke fuskanta, kina ganin zaki iya har ma a samu sassauci game da abubuwan da ke faruwa in muka duba fannin tsaro, fannin tattalin arziki da dai sauransu?
Gaskiya in mun ka so mai kirga abubuwan da ke matsalolin kasar nan abun na daban tsoro. In mun ka duba role na mata tun daga kula da yara suna ƙanana, ai aiki mace ba aiki guda bane kuma ba abu mai sauki bane, amma gashi nan day in day out muna yi kuma muna samun result masu kyau. Mu in muna tattaunawa a wajen samun salama ba a faɗa muke yi ba mu mara akan zo na ne a samu consensus cikin kwanciyar hankali. To irin tafiyan da ni nazo da shi kenan.
Ko da yake dai gwamnatin Najeriya ta bi sawun wasu ƙasashe wajen inganta tsarin da take da shi ta hanyar jagorantar wani shiri ga mata a ƙasar don ganin sun shiga harkokin siyasa dumu-dumu gabanin babban zaben 2023. Masanin kimiyyar siyasa a Najeriya Dr. Faruk BB Faruk ya bayyana cewa
gaskiya a kasashe da yawa an samu tarihi da ya nuna cewa mata sun rike kasashe kuma sun iya tafiyar da wannan kasashen kuma ma kasashen da suke da matsaloli kuma an ci sa'a sun samu dama. Aka yi magana Margaret Thatcher lokacin da ta samu mulki kasar Ingila tana cikin wani tsugunannen yanayi kuma ta yi kokari ta bar Ingila fiye da yadda ta same ta. Sai Indira Gandhi har yaki sun yi sosai, yar gidan Bhutto ta rike Pakistan lokacin an ga armashin mulkin, Angela Merkel kwanan nan ta gama mulki a Germany kuma ta bar Germany a cikin wani matsayi. Ba na jin cewa wai matsalar ƙasa za ta iya bin mulkin mace saboda shi mulkin nan abinda ake so shine a samu wanda zai iya hada kan masu tunani ya zama iri daya, tunanin ya zama iri na ci gaba kuma su yi tsakani da Allah.
To sai dai a cewar ƴar fafutuka a ƙasar Ummul Khair Abdulmumin Ilyasu, ɗaya daga cikin kalubalen da ake fuskanta shine rashin samun goyon bayan mata idan suka ga ƴar uwarsu mace ta fito takarar shugabanci ko neman wani mukami a ƙasar.
Mu kanmu matan ya muye mu bamu yadda da kanmu ba mafi akasari mukan gwammaci mu zabi namiji da mu zabi kanmu wani lokaci saboda hasada da muke sawa zuciyarmu na ba ma san mu ga wance ta wuce mu wani lokaci saboda rashin yadda da kai da kuma al'adar da muka taso a ciki da ake nuna mana cewa siyasa wace abu ce wace bai kamata mace ta shiga cikin ta ba amma magana ta gaskiya shine muna buƙatar mata a harkar nan saboda mata suna da kyakkyawar zuciya wannan ta mata za su rungumi kowa da kowa a gudu tare a kuma tsira tare kuma duka challenges da muke da su a ƙasar nan ba wai abin da zai gagara mace bane ana buƙatar consistency concentration da dedication idan har aka samu mace wacce ta hada duka wayannan abubuwan to za ta iya yi fiye ma da abin da mazan suke yi
kididiga da ya nuna cewa mafi karancin matsayi da mukami da mata ke samu a Najeriya har yanzu yana kan kashi 6.7 cikin 100 adadin da yake ƙasa sosai idan aka kwatanta da adadin ƙasashen duniya na kashi 22.5 cikin 100 inda nahiyar Afirka ke da kashi 23.4 sai kuma yankin yammacin Afirka da ke da kashi 15 Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
madalla a gaida Shamsiya yanzu kuma ga shirinmu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma sallade da cigaba
jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa yayin da al'ummar musulmi suka fara azumin watan Ramadana na wannan shekara shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi dubi ne akan farashin wasu kayayyakin abinci da aka fi yawan amfani da su a irin wannan lokaci na azumi a kasashen Najeriya da jamhuriyar Niger wakilin mu Abuja Hawwa Umar ta kewaya kasuwar gudu da ke Abuja domin jiyo mana farashin kayayyakin abinci bayan soma azumin watan Ramadan
sunana Malam Dauda Mola ni dan Jos ne amma daga Diriman nake kasuwanci nakan sai da su wake masara gero shinkafa shinkafan tuwo manja magi taliya ko shi wani lokaci mukan samu sala daga wurin yan kasuwa amma gana baskiya abu dai muka samu karancin shekara cikin kayan abinci ita ce man gyada kawai fulawa ma ta dan kara kadan amma wani lokaci suka dauki advantage din wannan lokacin su kara kasun kayan abinci amma gaskiya bane da sauki
to man gyadan kamar wani cikas aka samu
da a ce muka sai tun publicity akan farashi 26,000 kamun azumi amma yanzu aka ga kasuwa kai 30,000
to kaman yanzu buhun dawa nawa ake saida
shi eh buhun dawa takan kai akwai mai mudu 100 takan kai 33,000 mai mudu 75 kuma takan kai at least 24,000-25,000
nawa kuku ke auna mudu
mudu takan na 400 har yanzu dawar da gero duk kudin su guda daya 400 masara takan nan take dan ba suka amfani da masara sosai masara takan na a 350-360
shinkafa da wake da fulawa su kuma yaya farashin su
fulawa na nan a 600 buhu tana 21,000-22,000 a yanzu ita ma ta dan kara kadan amma mudu 600 take har a yanzu da ake fara azumi farashin bata canja ba
ita kuma shinkafa
mudu 800 ta gira foreign kuma yakan kai 1,000 buhun foreign yakan kai 30,000-31,000 na Nigeria kuma wanda aka fici kuma tana nan 24,000-25,000 suna nan kashi akwai ta 27 akwai ta 28 mai karancin kudi yaka ta dai da kudin sa bisa ga farashin su
ga waken kuma naga akwai manya akwai kanana akwai kuma jaga sunan dai kala-kala daban-daban yayin farashin su yake
gaskiya farashin yana nan inda take bata canja ba jan suna nan kashi guda biyu manyan 800 kanana 750 fari kuma 777 akwai wani makinar shayon bis 750 tun da can haka take har yanzu fulawa tana nan a 600 mudu har yanzu
isa ali ko ne muna sayarwa kayan abinci gaskiya wannan shekara ya haura sosai yafi kowace shekara shinkafan tuwo a wancan shekara ba sai shi 500-600 yanzu kuma 750-800 wake kuma 800 shekaran baya muna sai shinkafa muna sai ta 600 yanzu kuma sai ta 900 akwai ta 1,200 gero muna sai shi 400 a wancan shekara amma yanzu muna sai shi 500-450 eh wannan watannin ma gaba ɗaya kasuwar ya kwanta akan shekaran da ya wuce
sunana Usman ina sai da tumatir da karas da kukumba da green beans da green pepper
yaya farashin kayan miya
daga kama azumi dai zuwa yau mun samu canji akan komai wallahi buhun tarugu da muna saya 1,500 wani lokacin 4,500 to yanzu ya koma 9,000 muna zuwa 10,000. Cikin kwana uku nan an samu wannan ƙara. Tumatir kuma yau ya fi wasu ma sama da jiya da hekaran jiya. Don yau tumatir wanda muna saya 8,700, yau ya koma 14,000. Shine yasa ma yau bamu da tumatir ma kwata-kwata saboda tsadar da yi.
Sunana Umar.
Me da me kake saidawa?
Ga arziki, ga dankali, ga doya kuma ga sauran waɗannan su ƙara su kukumba haka. Dankali Hausa muna sai da shi 1,000 basket. Arziki kuma muna sai da shi 3,000 yanzu da sai anan. Doya ita kuma kashi muna sai da ta ko 5,000. A gaskiya wancan sati an kawo mana buhun arziki 38,000, amma kuma yanzu gashi yau na je na so shi a kasuwa 50,000. Na samu ƙarin 10,000 gare. A je na sai da shi 225, yau kuma gashi na sai da shi 3,000.
To madalla, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Da wakilin mu a Yamai Sulemomin Barma ya jiyo mana farashin kayan marmari.
Sunana Mamma Ala ko in ce Malam Ala, amma aka sani da Mamma Salo. Gaskiya danyen kaya dai waɗannan kaya na lambu ba na kai gaskiya suna cikin lokaci ne yanzu. Domin tsarar da ke gare su take sama wurin neman su ma in ka zo kayan ka same su shine ma aiki ma ba ma maganan ma kayan ka sai ka zo ka saida ba. Yanzu ka dauki kankana duka kaya ne waɗanda suke yanzu na Niger ne ake amfani da su. Ya kamata a ce suna da sauki, amma kuma duk da hakan kin da yake akwai guri gare mu ƴan kasuwa, shi yasa abin ba sauki cikin shi.
Baya ga kankana akwai su ayaba, su abarba, su mangoro, su lemun zaki da su lemun tsami. Shin ya abin yake bana?
Eto lalle wannan kayan da ka ambata cikin wanga lokaci ba sauki ce gare su. Don da yau in ka dauki lemun tsami ta shi kadai yanzu dai amma sauki ka same ta, sauki ka sai ta jaka biyar.
A da kuma
ba ta huce jaka 2,500 ma ko ta yi tsada. To amma yanzu ko ka same ta sauki kana iya ka sai ta jaka biyar. To ita a yarba wannan a ajin magana ta saboda yake ba kasan mu take fitowa ba, daga wata kasa take fitowa ta shigo nan Niger kenan ko ta yi tsada ba maganar lahinta. Bisa ga waɗanga kayan da sunan na ake noma su cikin gida.
Zuwan azumi ne ya kawo haka ko kuwa akwai wasu dalilai na daban?
Dalilai dai mai da hankali da yake kowa da kowa yana son ya yi buɗe bakin ɗanyen kayan. To kenan dole kayan da ake amfani da su cikin lokaci dole ne su tsada. Su kaya ne waɗanda suna amfani da lokacin da akwai su. In akwai su arfaza su yi, kuma in babu su wannan lokacin sai ka iske sun yi tsada, wani lokaci za a danganta su daga azumi kuma ba alaihin azumi ba ne.
Wannan na nunin kenan akwai buƙatar sake duba hanyoyin farfaɗo da noma kenan a nan Niger.
Wannan yana da kyau gwamnati ita kankanta ta diba ta tallafa ma manoman da irin waɗannan kayan da ya kamata na zamani na noma. Wanda za a zo da su a yi noma ya rawa da ce ƙasa gaba ɗaya. Yanzu in ka ɗauka cikin 'yan shekarun biyu da ai in ka ɗauki kankana sai mun ɗauko ta daga wajen mun shigo da ita Niger. Amma yanzu noman da ake wanda ake sha gare mu duka noman mu ne nan gida. Muna da hilin noman su nan cikin ƙasar mu Niger. Yanzu in ka ɗauki kamar lemu nan agada sai suna noman lemu. Suna noman lemu sosai agada. To kuma banda lemun kin akwai itatuwa da dama waɗanda ƴan aka mai da hankali gun su. Za a iya samun su cikin wannan yankin agada cikin. Za a iya noma su da dama wanda za a zo da su cikin ƙasar mu. Mu muka noma su kuma a yi shi cinikin gida ne wanda za a saida shi kayan gida ne. Manoman da suka noma su amfana da shi kuma masu sai su samu sauki.
Masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu. Dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon Zahraddin Muhammad Kakansau inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika za mu yi wa jam'iyyun siyasar ƙasa ta Najeriya tuni akan umarnin da hukumar zaɓe ta bayyana akan tsayar da 'yan takararsu. Hakika talakawan Najeriya su ga abin da jam'iyyun za su yi. Matuƙar ba a tsayar da wanda ya dace ba, to za mu yi amfani da yatsunmu wajen kayar da marar kishin al'umarsa. Thank you. Sai sakon Sani Muhammad Chindu, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya, shi kuma cewa yayi hakika dauko sojojin haya don yaki da ta'addanci da wasu gwamnonin Najeriya ke shirin yi abin ayaba ne a daidai wannan lokaci da matsalar rashin tsaro ke kara ta'azzara a kasar mu Najeriya, musamman a yankin mu na arewacin kasar. Daga ƙarshe muke addu'an Allah ya zaunar mana da kasar mu lafiya da ma duniya baki daya. Amin thumma amin.
A gaida Hanifa, Thomas Sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu shirin mu na dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, zamu dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa, da Julie Ladas Gresham da ta hada mana shirin, sai injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa, domin ga shirin yau da gobe.